أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Amma yanayin yawun bakin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ma yayin Allah wata rana yayi tafiya cikin wata rijiya da ke gidan sai na halasu sai zama tun daga lokacin da ma insha Allah ya wannan tafi to duk garin Madina ba ka samu rijiya wanda ruwan ta yafi wannan rijiyar dadi ba an zo da ma yayin Allah sallallahu alaihi wasallama wani guga na ruwa ma yayin Allah ya sha daga wannan guga sannan ya je ragowa sa cikin rijiyar sai zama wani kanshi irin na almuski ya dinga tasowa daga cikin rijiyar saboda ragowar ruwa wanda ba shi Allah ya kula da a cikin sa wannan hadisi ya Imam Ahmad da Imam Ibn Majah ne suka rawaito shi
kan sallallahu alaihi wasallam yawm ashura ya da kuma rubai war rubai ibn nabi Fatima radhiyallahu anha sai kullu bi
afwahihi ma ya Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a ranar Ashura ya kanta a kawo masa kananan yara da ake shayarwa a gidansa da kuma kananan yara wanda ake shayarwa a gidan na Fadima ma ya Allah ya kan bude bakin sa ya tofi a cikin bakin nasu ma ya Allah ya wannan tofi sai ce da su iyayensa iyayensu ko iyayen wannan yara kar ku ba su nono daga nan har dare shikenan yawun bakin da ba ga Allah ya tofa musu tun da safi a baki to ya ishe su har daren ba za su nemi abinci ba wannan hadisi da Imam Al-Bukhari ne ya rawaito shi sai da Sayyidatu Umairatu ƴar Mas'udu ta ce gurin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ita ne uwarta sun je don ce ma'aikin Allah mubaya'a sallallahu alaihi wasallama sun zo su biyar ita da 'yan uwanta suna nufin za su cappa ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka tarar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin kilishi ma'aikin Allah ya dinga gutsuro kilishi yana taunawa yana ba su kowace ɗaya daga cikinsu ma'aikin Allah sai karyo kilishi ya sa a bakinsa ya tauna sannan ya ciro sai ya miƙa mata ta cinye tun daga wannan kilishi da suka ci daga bakin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama to sai zama ba wadda ta kuma yin warin baki a cikinsu har sau koma ga Allah wannan hadisi ne kuma tabarani ya rawaito shi abin da yake cewa haluhu shine warin bakin mai azumi ma ya Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi shafa da hannunsa madaukaki bayan ya yi tofi akan hannun nasa ya tofa yawun bakin sa a hannunsa sai ya mutsuka sai ya shafa a bayan sai na utubut sai na utubut ya kasance yana fama da cutar warin kashi tun daga wannan lokaci sai zama ba a taɓa jin wani ƙanshi mai daɗi kamar irin ƙanshin da yake fitar da jikinsa yana utubatu ba har ya koma ga Allah saboda ƙanshin yawon bakin da ma'aikin Allah ya mutsuka masa na ɗaya kawai sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan turaren shi ne wannan turaren natural ne. So dai aka shafa amma har ya koma ga Allah. Matansa suna cewa kullum suna wahal da kansu wajen siyan turare masu tsada don su ga sun burge shi, amma shi baya shafa komai a jikinsa amma ya fi kowa ƙanshi a cikin matan nasa. Sallallahu alaihi wasallam. Ma'aiki Allah wata rana ya ba sayin na Al-Hassan harshensa, ya zaro harshensa ya sa a bakin sayin na Al-Hassan. Sayin na Al-Hassan lokacin yana jin kishirwa matsananciya, amma da ya tsotso wannan harshe na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yake ne dinga tsotsa ya dinga tsotsa har ya koshi ya sake jin kishirwa daga lokacin. Sayin na Al-Qari ya rawaita cikin Ashafa da sanadin hadisi har ya zuwa ga sayin na Abdullahi da Abu al-Hamsai yadda ya zama daga reshi ya faɗa. Na yi ciniki da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wani ciniki tun kafin a haiko shi ya zama annabi. Sai na rage wani abu daga cikin kayan da na sayarwa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan kuma sai ne ma'aikin Allah alƙawarin cewa ka jira ni zan je in kawo mana goma kayanka. Da na tafi kuma sai shaidan ya mantar da ni na manta cewa na bashe na jira na. Ya zama na bai tashi tunawa cewa ya yi ciniki da ma'aikin Allah kuma ya ce da ma'aikin Allah jira ni ba sai bayan kwana uku. Bayan kwana uku ya tuna sai ya zo gurin yana masa tsada ma'aikin Allah inda ya bashi a nan yake nan da sun bai matsa ba tun fa lokacin ba a fara yi masa ma wahayi ba wanda ya zama annabi. Saboda tsananin riko da alƙawari shi ne sai da shi mai jira na in kawo ma to yana nan ya ci dalarsa ɗin kwana uku ba dare ba rana yana tsaye a gurin yana zuwa ya gaishe ce da shi shi hama yaro ka takura min da yawa. Ma'aikin Allah ya ce da shi tun kwana uku ina nan a tsaye a nan gurin ina jiran ka ka ce za ka kawo min kaya ba ka kawo min ba. An karɓi ga shugaba uwar mu ne nayi na Aisha yadda Allah ta tabbata gare su ta fada. Mafi kyamatar abubuwa zuwa ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance shi ne ƙarya. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan wato wani daga cikin hukum ma'aikin Allah ya gano wani daga cikin iyalinsa ya yi wata ƙarya, ma'aikin Allah ba zai gushe ba yana mai kau da kai gabaransa baya magana da shi baya wata hulɗa da shi har sai ya tabbatar mutumin nan ya bayyana da tubansa ƙarar cewa ya tuba daga ƙaryar da ya yi, sannan ma'aikin Allah ya dace da hulɗa da shi. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya zo kofar gidan mutane baya fuskantar kofar da fuska ta sa. Ma'aikin Allah yakan zo ne ta gefen dama ko gefen hagu amma baya fuskantar kofar direct sai ya jira za a daga labule zai hangi cikin ɗakin ba zai haka ba a saboda kunya sai ya biyo ta ɓangaren dama ko ɓangaren hagu. In yanzu tsaya kuma sai sallama su biyu sallama ya kuma yin sallama an ansa shi ke. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan an kawo masa fai da gurin yaƙi ma'aikin Allah yakan rabar da shi ne a wannan rana, yakan ba wa mutumin da yake da iyali sai ya ba shi kaso biyu a ciki, wannan kuma ba shi da iyali kuma ma'aikin Allah sai ya ba shi kaso ɗaya tun da ke shiga wurin. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan an kawo masa fursunonin yaƙi kamammu daga filin yaƙi ma'aikin Allah ya sarrafa su ga baki ɗayansu sai ba wa ahlul baiti wato ma'abotan gidan su masu gidan ma'aikin Allah ya kan ba su wani kaso daga ciki dan tsoron kare zama ara raba tsakanin su. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan wani mutum ya zo gurin sa kuma ya lura cewa akwai murmushi akan fuskar sa, ma'aikin Allah yakan kama hannunsa ya rike. Ma'aikin Allah ya kasance sallallahu alaihi wa sallam idan ya ji wani suna mummuna yakan canza shi zuwa ga mafi kyau daga gare shi, shi ya canza sunansa na Al-Hasan lokacin da Lala Fatima da tabbata gida ta haihu, sai na lezo ci da ma'aikin Allah an haifi yaro kuma na sa masa suna Harbu, shi kuma na Harbu yaƙi kenan. Ma'aikin Allah ya ce za a sa wa yaro suna Harbu, shi yaƙi ai bala'i ne, wa yake son yaƙi. Shi sai na da saboda jarantaka da tsananin soyayya sai zuwa ga jihadi, shi sa ya yi wannan. Ma'aikin Allah sai canza sunan ya ce a sunansa Hassan. Bayan da aka haifi na biyu bayan watanni kamar shida haka, ya sake zuwa wurin ma'aikin Allah cewa Rasulullahi wannan na sa mai Huraibu, ma'ana ɗan ƙaramin yaƙi, tunda an hana shi sa babban yaƙi to ya mai da shi ɗan ƙarami, an samu sassauci. Ma'aikin Allah ya ce a ba dai za a yi haka ba, sunansa Husainu, ma'ana ɗan ƙaramin mai kyau, tunda shi kansa bai kai na sayan Al-Hasan ba. Ma'aikin Allah in ya ji suna mummuna canja shi yake, sai ya mai da shi kyakkyawan suna. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakan yi fatan alheri amma ba ya yin shumci. Shi abin da ake so shumci shi ne canfi, dinga cewa kaza zai faru, kaza zai faru, da ma a ce kaza ya faru. To duk wanda ma'aikin Allah zai hararo mai alheri zai hararo, duk abu na fatan alheri ma'aikin Allah yana gabatar da shi, amma abin da ya zama akwai shumci a cikinsa to ma'aikin Allah yana kauce wa wannan. Mami soyayya kuma sunaye zuwa gare shi to kyakkyawan suna, in ya zai kyakkyawan suna kusan wannan, in kuma mummuna ne to maki Allah canja wa yake abin da shi kyakkyawan suna. Maki Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya san da mutum yayi kwanciyar rubda ciki, maki Allah yakan sa kafa ya zungure shi sai tashi. Ma'aikin Allah yakan ce wannan kwanciyar ita ce wanda Allah ya fi kyamata fiye da kowace irin kwanciya. Allah baya son mutum ya kwanta ya rubuta ciki, wannan kwanciya ce ta aikin mutanen annabi ne Allah ya ce. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin umarni da yin aure kuma yana hali ga barin gwagwartaka, hali mai tsanani. Ma'ana ma'aikin Allah yana umarni da rikar iyali, sannan yana hani ga gudan zama babu iyali. Saboda ya ce shirarukum uzzabukum wa arazin mautakum uzzabukum, ma'aikin Allah ya sa shararren cikinku to su ne wanda ba su da aure, ko lalata aka samu, ko ɓarna aka samu an yi. To mafi yawa in ka duba sai ka tarar marasa aure su suke yin wannan, kafin ka samu mai aure ya tafi yana haikewa waɗansu matan da ba nasa ba, to da wuya sai ka samu marasa aure da yawa wanda suke aikata wannan. Maki Allah ya ce wa arazir mautakum uzzahukum, ƙasƙantattun matattun kuma, ma'ana ko makabarta aka je ana neman kabarin wulaƙantaccen Allah ƙasƙantacce to an samu kabarin goro shi ne wannan. To saboda haka maki Allah yana hani, matsanancin hani gaba nan haka, saboda shi ɗan adam yadda Ubangiji ya rakkaba halitta ta za, to ba yadda zai guje wa abubuwa guda uku. Mutum ba zai iya haƙura da abinci ba saboda shi jikinsa yake ginuwa, mutum ba zai iya barin abin sha ba saboda shi jikinsa yake ginuwa, kamar da mutum ba zai iya haƙuri da sha'awa ba tunda yake Ubangiji ya halicci da jikinsa. Ba kuma wata hanya da musulunci tare da wanda mutum zai biya maganin sha'awar kun ba aure ba. In ka ce za ka zana baka da aure ka dinga azumi kana shan kanwa kana ibada kana abubuwa, to Ubangiji ya hana wannan. Ma'aikin Allah yana cewa Ubangiji yana cewa tabaraka wa ta'ala wa rahmaniyatan ibtada'uha fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Su Yahudu su ne suka kirkiro ruhubaniyanci, amma ko ba su kiyaye ruhubaniyancin kamar yadda ya kamata a kiyaye shi ba. Ruhubaniyanci shine mutum ya tabattuli ya yanke gabaran jama'a, ya yanke gabaran iyali, ya yanke gabaran kowa, idan hudda da kowa sai dai kuma ya ta ibada kawai yana bauta wa Ubangiji. To shine asalin ruhubaniyanci. To sai zamanin Kiristoci suna yin fada-fada dinsu, suna yin irin wannan ruhubaniyancin. Su a ka'idar su fada ba zai aure ba, amma kuma duk masu da wani ya aura to sai ya kawo fada ita ranar farko shi zai kwanta da ita. To kaga su sun ƙi yin aure kuma suna saɓarna, saboda haka Ubangiji ya ce fa mara auha haƙƙari ayatiya, ba su kiyaye ruhubaniyancin kamar yadda ya kamata a kiyaye shi ba. To da haka sai Ubangiji ya hana al'ummar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan zaman ruhubaniyancin, ba a son wannan, ba daidai bane an hana shi. To da haka duk cikan mutum da dukkanin matsayinsa da kusancin sa ga Ubangiji to sai ya hada da aure sannan zai cika. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annikahu sunnati wa man ragiba an sunnati fa laysa minni, shi aure sunnata ne, wanda kuma duk ya kauda kai ga barin sunnata ya ce ba shi ba ita, kuma insha Allah ya ce ni ma ba ni ba shi. Allah ya kiyaye shi. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartar duk wanda ya musulunta ya je ayi masa kaciya ko da ya kai shekara 80. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato yana yiwa dokuna cusa ko kiwon doki, yana aza doki ya dinga hora shi don saboda amfanin horon da amfanin su zai ci. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kyamatar kasanan ne daga dokuna. Mallam Azizi ya faɗa an fassara shi a wasu daga cikin hanyoyin ruwayan wannan hadisi daga wurin sayyidina na Muslimu cewa abin da ake nufi da shikalu shi ne lokacin da zai zama ƙafarsa ta dama ko ƙafarsa ta hagu akwai fari a jikinta, ko kuma ya zama hannunsa na hagu shi ne fari kuma da ƙafarsa ta hagu, amma da sauran jikinsa baki. To ma ce Allah ba san wannan. To amma kasancewar kyamata da ma'aikin Allah yake irin wannan doki, saboda mafi yawa za ka samu irin wa'annan ɗin ba sa iya yin tafiya mai kyau, ba sa iya gudu yadda ya kamata. Amma an ce zai iya yi wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa jarraba irin wannan kalar doki sai ya ga bai gamsar da shi ba. Amma wasu da cikin malamai suka ce idan ya zama a garra, idan ya zama tare da hakan kasancewarsa da farin kafa da farin hannu, amma kuma tare da hakan ya da farin goshi, to wannan kar hancin zai gushi. Ma'aikin Allah yana son doki wanda ya zama mai farin kafa huwa kuma mai farin kai, ko rago ne ma ma'aikin Allah yana son irin wannan. Sai da Aisha ta faɗa cewa ma'aikin Allah ya yi layya da wani rago wanda yake ya ɗauki fi sawadin ko waya burku fi sawadin, to wannan fi sawadin ce na, amma wannan a kalar doki ma'aikin Allah yana son irin wannan kalar dokin wanda ya zama ƙafafuwansa farare, goshinsa fari, saurin jikinsa baki, to yana son irin wannan adan. Amma a samu cewa duk jikinsa baki ne in banda ƙafarsa ƙwaya ɗaya ta gaba da ƙafarsa ƙwaya ɗaya ta baya, to ma'aikin Allah baya son irinsa. Za ka suke cewa watakila ko ya taɓa jaraba irin kalarsa zai ga bai masa ba, shi yasa ya kyamace shi. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya hau mumbari zai yi hudu ba, yakan ce alhamdulillah amma badu. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana hudu ba yakan dogara ne akan sanda ko kuwa akan anaza, ita ce karamar sanda ko dai kwagiri ko kuma sanda doguwa, ma'aikin Allah kan dogara ta in zai hudu ba. Daga cikin sunnonin zamani an yi watsi da wannan sunna, wani ya fito mana azziya ce duk wannan ba sunna ba ce, kurum al'adar larabawa ce, in za su yi hudu ba su riƙe sanda ko su riƙe mashi in lokacin yaƙi ne ko su riƙe kwagi da baka, amma ba sunna ce ta ma'aikin Allah ba. to wannan su babban matsalar abokan nawa duk abin da ya musu a zuciya shine sunna abin da bai musu ba ko ma'aikin Allah ya aikata to za a bai da shi wani babun da ba yanzu dai gashi ana rawaito cewa ma'aikin Allah ne yayi haka din amma duk da shi yayi gashi suna cewa duk abin da ma'aikin Allah yayi ya zama ibada ya zama sunna in dai ababin ibada ne ita kuma huduman nan ai ibada ce domin dai huduman nan ko dai ayi ta a filin yaki ko ayi ta a filin idi ko ayi ta a sallar juma'a dukkan ukun gaba daya ibada ce ko ba ji Allah karwato yayi ba wani sahabi ba amma idan mutai musu ba sai su yi watsi da ita ke su ci ba sunna ba ce kamar da suke warawa ne to Allah ya kiyaye mu kuma wannan muka sani dai wannan sunna ce ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da na faɗa ne tun a karatu tukan baya cewa tun kafin Ubangiji ai kuma ake Allah kai tun ba a haife shi ba wa a cikin attara da linjila sifantawa da Ubangiji ya masa kenan sahibul hira wacce aka kira shi wani imamati ma'abocin sanda da rawani suna ma ake Allah kenan tun a cikin attara tun ba a haife shi ba sai Allah za a ce kuma wannan ba sunna ba ce abinda yake cewa ana zutu ita ce ya karamar sanda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya zuwa dubo mai lafiya sai bayan ya kwana uku a kwance ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya karbar zancen wani abokin husuma sai face abokin husumar ta sai na tare da shi in ka zo kawo ma'aikin Allah kara ka ce wani ne mun ka zai cutu saurara ne ka kira mun wani tukunna sai kun zo tare san da zai ji magana ka amma kai masa maganar wani yayi kaza baya gurin ba zai yarda kai ba to haka yake wannan kuma shine zai ku sai zaka adalci ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umarni da yin kyauta domin sadar da zumunci a tsakanin mutane ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umarni da yanke zace-zace ko wato maganganun da ake rajahawa ba a da inganci a kan sai dai na tabbatar da kaza ne to yana umarni da yanke wannan saboda kai hada-hada ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son wannan sura subbih ma rabbika al-ali ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwadaitawa abin sadaka sannan yana hani ga barar roƙo ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan zauna a gurin sayyidin Abu Bakar su kwana dare ba bacci saboda warware lamarin al'amuran musulmi idan wani abu ya taso zai tafi gidan sayyidin Abu Bakar babban wazirin nasa sai a zauna a yi ta maganganu har da yawa yi ba tashi ba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mabarki kyakkyawa yana burge shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa ki karfa azamaki sai ki samu yayewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan siyar kuma yakan siya amma siyan nasa ya fi yawa ma'aikin Allah ya sanya kansa aiki domin samun abun hannu tun kafin a aiko shi ya yi kiwon dabbobi kamar da aka sani to wannan sana'a ce ma'aikin Allah ya yi ta saboda ya samu abin da zai rike kansa duk da yake a lokacin yana ƙarshen ra'ayar sayyidina hukun yana da ƙarshen ra'ayar abu talib a masa yana aliyu karamar allahu wajen hau da za ta yi kuwa ai ba ta da ƙara ne ba ta shi kenan haka na ma'aiki Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa kansa aiki ga sayyidina hadisi kubra idan tabbata gare ta a cikin safara ta kasuwanci da dinga yi daga garin Sham zuwa garin Makka yana kaiwa yana siyowa yana siyowa yana kaiwa to tun kafa aiko shi annabi ma yake Allah ya ci bashi da jingina sannan ya ci bashi babu jingina ma yake Allah ya yi aro sannan kuma ya yi damana wanda yake cewa lamuni shine idan ka arkayen mutum ya lalace a hannunka to ka sai wani kamar masa kuma yake Allah ya irin wannan lamunin sannan kuma ya yi wakafi ga gona gonarsa wanda musamman lokacin da ma yake Allah ya kusa wafati akwai wata tafi ce gona da yake da ita sai ya sanya ta wakafi ga al'umma musulmi abinda yake cewa wakafi shine ka bayar da abu kyauta ko shibihin kyauta za a ci ba ya tafi kenan ba naka ne har yanzu amma baka da wani abu da zaka mora a cikin sa ka ajiye shi wakafi akan abu kaza misalin masallacin nan shikenan kana da gidan haya sai kace wannan gidan da na bar shi wakafi akan masallacin nan masallaci kaza to duk kudin haya da aka karba ko shekara sai a zo aka wannan masallacin abin da ya kama na gyara masallaci duk sai ayi ayi shimfada ayi tanka ayi fitila da abin da ya kamata ayi sai ayi in ma ya zama an rasa abin da za a yi masallacin kuma ya kare to shikenan sai a ga cewa tsara masallaci kudi wata kila in wani lokaci aka ga ya cancanta a rugu zai a sake sai a rugu za a sake ma'ana dai wannan gidan da ka bari baka da sauran amfani da zaka yi da shi ka bar shi wakafi ko ka ce ka bar shi wakafi akan marayu shikenan duk shekara sai a nemi ina marayu suke kananan yara ana masa wala gaba sai a raba musu kuɗin wannan gidan to ma yake Allah ya sanya gonarsa ta zama wakafi akan al'ummar musulmi duk shekara sai a je a yi noma shikenan abin nan amfanin gonan an girbe ko kwaya ɗaya ba za a kai gidan ma'aikacin Allah ba duk sai a raba al'ummar musulmi shi shikenan mabukata abin da yake nan ko kuma a sayar a yi sai makaman yaƙi ko a wani abu irin wani na maslahar musulunci ma yake Allah ya yi rantsuwa a rayuwarsa fiye da so 80 ma yake Allah ubangiji ya umarce shi da yi rantsuwa a gurare guda uku a shi ne faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya ce ya rasulullahi qul i warai ka ce haka ne na rantsa da ubangiji na da faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala da yake cewa qul bala wa rabbi ka ce haka abin yake na rantsa da ubangiji na da kuma faɗin ubangiji da ya ce ka ce qul bala ka ce musu haka abin yake wa rabbi ina rantsa da ubangiji na la tub asunna wallahi da ta shekara na kiyama wannan da tsantsi duka ubangiji ya umarshe shi yayi banda wayannan da ubangiji ya umarta kuma ma insha Allah yayi wasu rantsaran tsan wato dai yayi guda 80 abin da aka yi rawaitowa a rayuwarsa kafin ya koma ga Allah sai da Ummu Salama tana cewa idan ta bata gare ta ma yake Allah tun da yake bai taba yin rantsuwa ya kare rantsuwarsa ba sai lokacin da ubangiji saukar da aya wadda ake fadaka fara rantsuwa a cikin ta cewa faka faratu ba ma shi ta masakina min aw sadu masu imun ahlikum aw kiswatum aw tahrimu raqaba zalika faratu aymanukum idha halattum wa hafizu aymanukum ubangiji yana cewa idan mutun yayin rantsuwa akan wani abu sai daga baya sai ya ga sabanin wannan abu shine fa zama maslaha kuma sai fasa ay abin da ya rantsa akan sa din to zai yi kafara kafaran nan kuma shine ka ciyar da mutun 10 miskinai ba ma shi ta masakina sai ka nemi miskinai zuba hannu wayanda suna da abincin yau ba su da gobe ko kuwa wanda ba su da abincin yau ba su da gobe dan fakiri shi yake da wanda yake ci yau gobe zai ba shi da abin da ya ji to in ka ya samu wayannan sai ka ciyar da su da abincin da zai kai kimar mudannabi guda ga kowannen su kuma ba wai tsara abincin kawai za a ba su ba a'a hadda abin da za a hada abincin da shi ko kuma ya zama sai an dafa sannan za a bayar to ko kuma kai musu tufafi su mutiyan nan guda 10 ko wanne kai masa tufafi irin wanda yake sawa watakila amma bari ga yake sawa da hula da rawani sai kai masa wannan in kuma dogon riga ce da wando shi kenan sai kai masa da hula aw tahriru raqaba ko kuma ka samu bau kuyanga sai ka yanta ta ka sai bawa sai ka yanta mumin to amma wallahi zid fa siyamu ta sa ayyami in duk baka samu wayannan ba sai ka azumin kwana uku ubangiji ya ce wannan shine kafara ɗayan ku idan ya rantsuwa ya karya ta lokacin da wannan aya ta sauka ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya kasance yana son duk abin da ubangiji umarsa da umarsa da shi zama shi fara aikatawa da gangan ma'aikin Allah ya yi rantsuwa kuma ya karya rantsuwar ta sa dan kawai ya kafara ya riga kowa aikata abin da ubangiji ya ce a aikata sallallahu alaihi wasallam Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi istisnai a cikin rantsuwa ta zuwa wani yayi shi abin da ake cewa istisnai shine in mutum ya yi rantsuwa to ya ce insha Allah to ko me ka faɗa in ka ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa zan yi kaza in Allah ya yarda to kana cewa in Allah ya yarda ka rubuta rantsuwa kamar ma baka yi ta bane da ko da baka yi abin ba to rantsuwar ta kare saboda haka mallam Shafi'i radiyallahu anhu yana wasiya cewa kar mu manta da faɗin insha Allah idan mun rantsu da abin da kace zaka yi to ka dinga cewa insha Allah ubangiji ya umarci ma'aikin Allah da wannan ya ce da shi wala taqulun shay'in inni fa'ilu zalika gadan illa in sha Allah kada ka sake faɗa wani abu ya rasulullahi kace zan aikata abu kaza gobe sai ka hada da cewa insha Allah wannan ya faru ne lokacin da mutanen Makka kafirai suka tambayi ma'aikin Allah ina labarin ashabul kahfi ma'aikin Allah ya ce ku je gobe ku dawo zan gaya muku kai tsaye saboda yana sa ran wahayi sauka a bashi labarin ashabul kahfin dan ya gaya musu to ubangiji sai ya rike wahayi saboda ganin ma'aikin Allah ya ce gobe zan faɗa ko me ce in Allah ya so ba sai ubangiji ya kishi akan wannan sai aka rike wahayi sai da aka samu lokaci mai tsawo ba a yi wahayi ba har kafirai suka dinga zinde suna ta aka ga irinta da ya ci shi annabi ne da annabi ne shi da annabi ne sai kaza 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 suka sa ta karin rai suna faɗa abin da ƙarya da gaskiya akan labarin ashabul kahfi din sai daga baya sai ubangiji sai kaddar wannan sashin kafi kuma a cikin ta ubangiji yake umartar ma'aikin Allah da wannan saboda haka in mutum ya rantsuwa kuma ya ce insha Allah to ya kare rantsuwar sa kawai ma'aikin Allah lokaci kuma yakan yi kafara idan rantsuwar ta wuce bai yi ta ba kamar da wani lokaci kuma ma'aikin Allah yakan yi kokari ya zartar da rantsuwar ta ba ta zo ta wuce din ba wasu daga cikin mawaƙa sun zo sun yabi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ma'aikin Allah ya yi musu kyauta amma ma'aikin Allah ya hana ba da kyauta a cikin haƙƙin waninsa kuma har ma ya umarci a ɗebi ƙasa a watsa a fuskar wato maruƙa in mutum ya zo yana roƙo ma'aikin Allah ya ɗebi ƙasa a watsa masa wannan ɗiba ƙasa a watsa malaman suna fassara ta da ma'ana guda biyu suna cewa haƙiƙar ake nufi ka danje ƙasa in maroƙi zai na ziga ka ina ɗan wani jikan wani tsoron giwa ka ɗebi ƙasa ka watsa masa a fuska ka kore shi wasu kuma suna cewa ba haƙiƙar ake nufi ma'ana ake nufi ma'anar watsa ƙasa a fuska shine kai banza da shi in mutum yazo yana taimaka kirare-kirare ka yi banza da shi ai kamar ka watsa masa ƙasa a fuska ko ai ana faɗa irin wannan ko a Hausa ma sai ya watsa masa ƙasa a ido ai ba ƙasar ya ɗiba ya watsa ma ba kinaya ce to wasu malamai suna cewa ma'anar wannan shine kai banza da shi ka hana shi ko sisi shine watsa ƙasa a ido da ma'aikin Allah yake nufi da haka wannan kuma zai fi kusa ya zuwa ga zaman lafiya tsakanin mutane kada mutum baroƙi zai yana ma roƙo ka ɗauki ƙasa ka watsa masa a fuska in kai haka za ku yi faɗa wataƙila ma an yi kai ka ƙara ƙila abin ya juya kanka saboda sai an nemo masa haƙƙin tunda shi ma mutum ne da haka mafi ƙarancin abin da za ka yi dai ko dai ka hana shi ce ya daina in ka gana mai masa kyau sannan ka yi masa dan Allah kawai ko kuma Allah kalla kai banza da shi ba za ka iya masa wannan ba shi ke nan ya tayye tayye ka je wani kuma inda zai shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi rantsuwa yana cewa na rantse da wanda numfashin Muhammad yake hannunsa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi yawan rantsuwarsa shine yakan ce la wa musarrifil qulubi la ba haka abin yake ba wa musarrifil qulubi na rantse da mai jujjuya zukata ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya kai makwara a cikin rantsuwa yakan ce la wallazi nafsa abil qasim biyadihi ba haka abin yake ba ina rantsuwa da wanda ran abul qasim alkunya sake ne shi kansa sallallahu alaihi wasallama wanda ran abul qasim yake a tafin ikon sa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan yi rantsuwa ya ce la wa muqallibul qulubi shine dai ma'anar sala wa musarrifil qulubi din ma'anar su guda
وكان صلى الله عليه وسلم على يمينه
ma ya Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai idan yayin rantsuwa baya kare rantsuwa sa har sai lokacin da aka saukar da wannan ayoyi wanda suke bayani akan kafarar rantsuwa to sannan ne aka samu ma shi Allah yayin rantsuwa ya kariya dai saboda yana so ya masala abinda Ubangiji ya umarni shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan tarasal khabara ai istifahu idan ma'aikin Allah yana son ya katse wa mutun zancen sa ka zo kana ta surutu gaban sa rarara kana bashi labari yadi baya gamsuwa ma'aikin Allah yana son ya dakatar da kai sai ya tamassuli sai ya karanta wani baiti na tsarafa ko rabin baiti na tsarafatu bil abd wani mawakin jahiliya na cewa tsarafatu bil abd to yakan karanta rabin wannan baiti dan ya dakatar da kai kan ce ni
wala nafike bil ahbab
mallam tazawwi mallam tazawwi yakan ce wa yatika bil ahbari mallam tazawwi ko wato wanda ma baka bawo guzuri ba baka aike shi ba kana nan zauna ina kike zuwa kama labari shi labari baya kuya ma dai an yi ba wata da hankalinka ba sai ka tafi kasuwa da kudinka ba kana zauna a inda kake wanda baka aika ba baka bashi kudin mota ba baka bashi guzuri ba zai zo har inda kake sadaka baka labari ga ma abin da ke faru ma ya Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ya kan kafa shaida da wannan baiti ya ishi wato musulunci ya isa zama mai hani ga mutum musamman tsaye da furfura al-islamu wa shaybi kafara lil mar'i na'iya musulunci da kuma furfura to sai isa su zama mai tsawatarwa ga mutum in ma mutum bai hanu ba saboda alimi na islam to ai furfura da suke zuwa tamamin jikin sa ya kamata ta sa ya ji ya shiga tattayin sa saboda dai kina ka tsufa ka san ba za ka fasa mutuwa ba shi asalin yadda mutum yake shine kafa shaqru ai kafa shaibu wani islamu da mar'i nahiyar furfura aka fara ambata kafin a ambaci musulunci amma insha Allah sai burkita baitin ya mai da shi kafa bil islamu wa shaibu da mar'i nahiya saboda ubangiji da baraka ta'ala ya ce ma annabna wa shaira kamar da za ka faɗa gaba amma wa ya Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta wannan baiti ne kamar yadda kaji mun ambata ubangiji da baraka ta'ala ya faɗa shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ba mu sanar da shi ilimin waka ba kuma bai kamata gare shi ya waka ba shi sa ko waka zai karanta sai ya karya ta sai ya bata su daga yadda asance shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan zai yi balaguro ya kasance yana son ya fita rana alhamis ma'aikin Allah ya kasance sallallahu alaihi wa sallama idan yana nufin zai yi balaguro yakan yi ƙuri'a tsakanin matayensa duk wadda ta ɗauko mutum a cikinsu to da ita za a tafi tunda matan nasu suna da yawa yana sai a kada ƙuri'a a jefar duk wadda ta ɗauko mai ci to da ke za mu tafi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yakan zama a ƙarshen mutane idan ana tafiya ta yadda zai zama ya taimaka wa rarrauna a halin tafiya ta sa kuma ya riƙe musu addu'a idan ya ga wani mutum ya kasa tafiya sai ya ɗauko shi ya ɗora kan dokinsa ko kuma ya zama yana tallabar sa dai har ya zama ya tushe da shi amma inda ya yi gaba to sai a bar rarrauna a baya ma'aikin Allah bai san an bar shi ba. Ma'anar yi zai jidda ifa shi ne yana koro da zauna korowa mai sauƙi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya dawo daga tafiya yakan fara ta shiga masallaci ya salla raka'a biyu sannan kuma in ya fito daga masallaci sai ya wuce gidan yarsa shugaban uwar muminai shugabana na Fatima inda ana tabbata gare ta ya tabbatar da lafiyar ta tukunna sannan kuma sai fito sai gurin matansa ma'aikata Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance baya shiga gurin iyalinsa da daddare wannan idan ya dawo daga tafiya kenan amma idan Allah ya dawo daga tafiya ya zama cikin dare iso to ba zai shiga gida a wannan daren ba a masallaci zai kwana sai gari ya waye sannan zai shiga ma'aikata Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana son fita ranar alamis idan zai tafi filin yaki shine abinda maulana mushi Ibrahim radiyallahu anhu yake wa Aisha Allah din tambaye da shi salamun al-gazi bi kulli khamis amince tabbata ga mai yin yaki a ranar alhamis saboda ma'aikata Allah a ranar alhamis yake fita idan za shi filin yaki mafi yawa ma'aikata Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana nufin zai yi ban kwana da dindinan yaki ya kance astaghfirullah dinakum wa amanatakum wa khawatim amalikum ina bawa Allah ajiyar addininku ina bawa Allah ajiyar amanarku da kuma cika miki al'amuran ku ma'aikata Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan zai aika wata rundunar yaki wanda ba zai je ba ma'aikata Allah yakan aika su ne tun da rana ko tun farkon rana da sassafe za a tashi rundunar su tafi ma'aikata Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya da wani komanda yakan fada ta gajar ta hudu ba sannan kuma ka karanta zance domin shi bayani akwai sihiri a cikinsa za ka iya magana ya kankanuwa ya kaɗan amma ya zama ka kama zukatan mutane da ita kuma duk sun fahimci abin da kake faɗa amma sai ka zo kai ta surutun kai ta surutun kai ta surutun ya zama ba a fahimce ka ba sai dai ma watakila ka gundari mutane daga abin da kake faɗa din za ka yi kan yi musu siya da wannan ma'aikata Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana nufin zai je wani yaki yakan yi tauriya da watanta ci abin da yake ce tauriya shine ka kawo wani abu ka ɓoye wani a bayansa ga abin da kake nufi a zahiri wato ga abin da kake nufi can amma ka lullube shi ka kawo wani abu da ba shi kake nufi ba kuma da mai ji ya ji shi zai fara fahimta to asalin ma'anar tauriya kenan shine ɓoyewa misali sai mutum ya ce da kai kamar da misalin da muka yi magana da shi kwanaki a cewa matarka ta yi yaji yanzu idan na zo ina son ce da kai matarka ta daka kuli-kuli a cikin turmi da barkono ta zan da kai matarka ta yi yaji kai kana ji ba za ka fahimci barkono ake nufi an daka a cikin turmi ba ba za ka taɓa fahimta wannan ma'anar ba inda wannan ma'anar cewa haka zan ce da kai watakila kila ta zan da kai matarka ta daka yaji kai amma ana ta hausa ma ko sai ake ta daka yajin zaka iya fahimtar wannan zaka iya fahimtar ta kwashe kayan ta ba gida kaga wannan ma'ana ce ta kusa wanda da an faɗa ita hankalinka zai kawo amma kuma ni a zuciya da ba ni nake nufi ba ina nufin ta sa barkono da kuli kuli a cikin turmi ta daka shi nake nufi kada ga wannan shi ake ce tauriya a gurin masu balaga ya zama boye wata ma'ana an kawo wata ma'ana ta jiliyo da ba ita yake nufi ba amma ga wata ta boye ita kuma ita ake nufi amma ita Allah yake yi wannan sai boye abin da yake sani idan za a je yaƙi misali garin kebbi misali sai ce gobin Allah ya kai mu za mu je yaƙi watakila sai ce Adamawa ma sai nan sa kuka yi gabas sai kuma aiki Allah ya nufin zai yi yamma ne saboda munafukan da ke cikinsa wa akharina minhum la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum ubangiji ya gaya masa a cikin sahabban naka ya rasulullahi akwai waɗansu mutane ne na a ɓoye kai baka san su ba amma Allah ya san da zamansu ya san me ya yi a cikin zukatansu munafukai ne idan za ka munafiku ya ƙara na shahadu ko innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina kadibuna da aka ce ubangiji sai ma ki Allah sai tauriya sai boye ma'ana idan munafikai suka tsaya sai kwashi zance suka gaya wa kafirai cewa ku shirya gobe Adamawa zai shi san zai je yake su nan da nan sai a tashi ɗan aike ba dare ba rana ba magama ba su zango har sai suka labari ɗan Adamawa duk su daga yaki nan ya to ai runduna a ramar wasu a jitsi ma'aikata Allah yana fitowa gobe Allah ya kai mu kurin sai da hanyar shabbi da ma canza shi to ma'aikata Allah ya kance al harbu hudu ata shi yaki din yau daren naka sai da haka in ba da haka ba to ba za a kasara su ba mai ya Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance abin yana burge shi ya game da abokan yaki ya game da abokan yaki a yayin gushewar rana daga sama mai ya Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kyamata daga murya a yayin da ake gumurzun fama shi yaki ya zo ana yi aiki kawai ake so ba su rutu ba wallahi kai Allah ya fuso ki shiru sai dai da kare kai na takobba da masu kawai ta wanda ake so kenan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya fita ranar idi ta wata hanya to ya kan dawo ne ta wata hanya da ba wannan ba hikimomi guda biyu a cikin wannan ranar idi rana ta sada zumunta za ka waɗanda ka gaisa da su akan wancan hanyar watakila ba ta su za ka gaisa ban ka biyo ta wata hanyar daban kamar da kuma watakila hanyar da aka buɗa ta zama ta fi gajarta hanyar da za a biyo daga baya kuma ta zama ta fi tsayi kaga kenan yawan takun sai zama an samu an ƙara samun lada a cikin sa sannan kuma akwai masu bara almajiri da suka zauna akan hanya mabukatan da ma insha Allah yakan yi musu muwasati a wannan rana yakan tafi da ƴan canji yana rarraba musu sai ya zama wannan hanya sun samu wata hanyar ba su samu to hanyoyi hikimomi da yawa suka samu insha Allah ya canza hanya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan wahayi ya sauka gare shi yakan sun kuyar da kansa sahabban sa ma sukan sun kuyar da kawunansu idan an gama wahayi gare shi ma'aikin Allah yakan daga kansa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan wata ramadani ya shigo yakan saki dukkanin fursunonin da suke daure kamar da kuma duk wanda yake neman wani abu gurin sa kuma insha Allah yakan bashi idan ramadan ya shiga ma insha Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan wata ramadan ya shigo yakan daure gyaftansa tamau ma'anar wannan shine baya kuma kusanta iyali zai daure gyautansa kuma ba zai sake hawa shimfiɗa sa ba har sai ramadan ya wuce shi da shimfiɗa sun yi ban kwana ke alaihi salatu wassalam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ramadan ya shigo kamannin sa sukan canja sannan sallar sa takan yawaita kuma ma'aikin Allah ya kan yi ittihali ya dinga rarrashin ubangiji a cikin addu'a yana kasancewa kamannin sa sun canja su zama sun zama jajajir kamar irin launin shafaki shi abin da ake cewa shafaki shine wani jajajir da ake gani a bangaren yamma yayin da rana ta riga ta fadi kafin a yi sallar isha to wannan shi ake cewa shafaki to ma'aikin Allah haka kamannin sa sukan canja lokacin ramadan saboda gumurzun da yake yi na bauta ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan goman ƙarshe na ramadan ta shigo yakan daure gyaftansa ya raye daransa sannan ya farkar da iyalinsa su ma su raye dare ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana halin zaman gida to yakan yi itikafi a dukkanin kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan idan kuma ma'aikin Allah ya yi tafiya a wannan shekarar baya nan to shekara mai zuwa in Allah ya kai mu ma'aikin Allah zai ramuwa kwana 20 zai na itikafi saboda bare bai yi ba har rama waiki to itikafi sunna ce ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam babba ya kasance yakan dimanci ta kamar daga shi an faɗa har rama waiki to amma itikafin nan yana fara sharɗa muna kira saboda muna ganin abubuwan suna sukurkushewa ya zama kamar wani abu ne na biki ko ta gasa za a ce ne ban gane inda abin yake ba ya zama kwana masallaci kurum ake zuwa yi amma duk wata kaida ta itikafi kusan an watsar da ita mutum zai shiga itikafi yana da dama ya shiga itikafi a kowane masallaci ko na juma'a ko ba na juma'a ba matukar ya zama na juma'a ba za ta riske shi kafin ya gama ba amma in juma'a za ta riske shi kafin ya gama to wajibin sa sai a masallacin juma'a zai itikafi saboda ba a fita daga inda ake itikafi sai da aka gama ita kuma sallar juma'a wajiba ce kuma sai a masallacin juma'a ake yin ta ba a yin ta a wani wuri daban ba masallacin juma'a ba da haka dole ka je masallacin juma'a ka zauna a can saboda in juma'a ta ritsa sai kai ta nan amma idan ya zama zaka kwana biyu ne ko daya misali tunda yake mafi karancin abinda ake a itikafi shine wuni daya da dare daya wuni daya da dare daya shine abinda zaka yi a itikafi shine mafi karanci amma mafi yawan sa ba shi da adadi zaka iya koma wa kwanaki ne kake so ko wata ne zaka iya cin itikafi wannan ba adadi a cikin sa sannan idan mutum ya shiga itikafi to akan so daga da dabai ya karanta ci ya karanta sha saboda bukatuwarsa ya zuwa ga tsugunno ta zama ta karanta kuma ya tsara irin abincin da zai dinga ci mafi yawa shi ba ki Allah ya shiga itikafi abincinsa gurasa da zuma saboda mutum zai ci gurasa in zai kwana nawa yana cin gurasa ba lallai bukaci zai tsugunno ba kamar da in zaka dinga shan zuma ba zaka bukaci zaka ba waje ba da haka abincin da baki Allah ya kan yi amfani da shi a shiga itikafi to mafi yawa gurasa ta zuma saboda zama sun daura cikin sa ba zai bukaci zuwa ga ya fita ba don ba a san fasar ta yawa in ta kama za ka fitan to ya zama wani rura ce ta fito da kai biyan bukata da zai ka tsugun na kai kudari kuka wani abu irin wani kuma ya zama kusa da masallacin ne a samu akwai ban daki a kusa da masallacin inda za ka je ka yi bukata ba ya zai tafi a gida ba mutum idan ya shiga itikafi kuma ruwansa da iyalinsa ya yi sallama da su sirrin da ya gama ubangiji tabaraka wa ta'ala da a farkon lamari ya hana hatta mutum idan ana ramadan daga ramadan ya shigo ko da daddare ba za ku sunci iyalinka ba har sai ramadan ya fita kwana 30 ba ku sunta iyali to daga baya sai zaman da sahabban sun kasa jurewa kowa sai je haike iyalinsa da daddare saboda sun kasa daurewa kuma da safe sun suna ga maki Allah sun fa halaka inna umar ya zai ya tuma insha Allah gurfi irin wannan wannan yanzu ya rasulullahi na halaka cin me yayi halaka ka yace na afka iyali na da daddare wannan ma yanzu ya halaka wannan ma yanzu ya halaka sai ga jibril alim Allah annakum kuntum tasannu anfusakum فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير الابيض من الخير الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل اما كما ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد daga yau an halarta in dai an sha ruwa har zuwa lokacin alfajir ko a iya kusanta iyalinku amma har yanzu doka tana nan akan mai itikafi shi ne shiga itikafi to ba shi ba iyali da aka ba za ku kusanci iyali ba to sai a nisanci duk abin da kuma zai jawo ya zuwa ga wani abu ya sarƙo a cikin zuciya musamman waya din nan mutum ya shiga itikafi ya tafi da waya kana da mata ko kana da budurwa kuma kullum kana ta waya da ita cikin masallaci ina magana itikafi a wannan abinda ake so shine mutum ya yanke dukkanin wasu alaƙoƙi tsakaninsa da mutane ba ma wai magana mace ko wani abu dukkanin alaƙoƙi da kai da wani kama ka yankewa ma da iyalinka kare ba idan mutum zai riƙa wannan itikafin zai lalace a itikafi ba a yin zaman hira in mutum ya yi itikafi kuma yana zaman hira to itikafin zai lalace zai baci domin ya ga shi abubuwan da suke bata mutum itikafin sa ba a yi zaman hira abin da ake so ga mai itikafi shine dimanci abubuwa na ibada musamman sallah da karatun alqur'ani malaman fiqh suna cewa hatta salatin manzon Allah ba so a yawaita yin sa a cikin itikafi ba amma wannan a gurin muhaqqiqai ba ta cikin magana ce yin salatin manzon Allah sun san a kowane yini a ko ina ko a cikin sallah ma salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ko sallah kai ka gama maza ba imamu shafi'i in baka salatin manzon Allah ba sallah ba ta su ba maza ba shafi'i da wasu daga cikin hanabila masu maza ba ahmad bin hanbal su ma suna ganin haka din balle kuma abuna yau zaman itikafi saboda haka dai salatin manzon Allah duk wannan yayi kyau salati istighfari tasbihi sallah karatu alqur'ani wannan duk sai ai tayi itikafi amma sabanin wayannan ba a son su haka na hatta bugar group da ake yi wannan san abinci shi ma wannan yana jawo surutu ne kawai da hayaniya masallaci ko ba itikafi kake ba a so a shigo cikin sa a dinga surutu abinda ya shafi akalla karatu alqur'ani ko ibada ko kuma karantawa kamar irin haka ba wanda shi a wurin Sheikh Usman Dan Bodio ma ta karantarwa ma shi yana ganin bai kamata a yi ta masallaci bai halatta ta ba hatta karantarwa irin wanda ake zama a masallaci shi yana ganin ba daidai bane to amma wasu da shi malamai dai sun halatta yin haka din to balle kuma surutu da babu gaira babu dalili ke kamata ai wannan ba balle fata kai ga mutun ya fita daga cikin masallaci yana ita kafi ya je daurin aure ko ya fita ya je radin suna ko ya je gida ya kwana biye dawo a ba ita kafi kake ba ya lallace mutum mai itikafi ba zai daura wani aure ba kai da kanka ba za ka yi wani wali ba in kai haka ya lallace itikafin kuma ba za kai a daura maka aure ba kana cikin itikafi dama da bujuro ka can kun ga mazance shikenan ka zo ka shiga itikafi kuma daura ma aure kana ciki itikafin ka lallace to balle kuma ka fita ka je wai taya murna ba ko taya murna ba ai ko ji ka an yi wani haihuwa ka dau waya ka buga masa ka ce wani ashe an yi haihuwa a daraya in ka kai itikafin ka zai lallace wannan shine sharadi in ka zo da tafi kiwo da haka za ka gani ba a yin tahali'a shi ba za a yi masa ba ko haihuwa aka ma wani bai zo gurinka ya ci Allah raya ba in kana itikafi saboda duk wata magana da za ta sa ta dawo da kai cikin lamarin duniya ba a san sa so ake kalma kai tabattuli gaba daya ka fuskanci ubangiji tabaraka ta'ala to irin waɗannan abubuwan aka rike su to shine yasa itikafin ka yi kyau amma an ka tabi kana itikafi kullun kwana masallaci kake kawai kai kwanan ka goma ka gama ka hana idan ka bacci kuma kowa baka lada shine abin da kuma ake gudu annan idan mutum a cikin goma karshe ya shiga to an so ya zama ya sadar da shi zuwa ga idi daga nan inda ka gama itikafin ka sai masallacin idi kai da gidanku sai an sako daga sallar idi abin da ba shi Allah yake yi kenan hatta kayan da zaka sa duka tafi da sunan komai shikenan da ka tashi daga tafi to wannan abubuwa dai da wasun su da ban ambata ba sai kamata a kiyaye kuma a rika tambayan malamai duk abin da za a yi in mutum ba shi da sani to ya tambaya saboda in ba haka ba zaka dinga yin ibada da jahilci ko bata an so ba ka sani Allah ya sa mu dace ma ya Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan da juma'a ya shiga ya kance wannan dare ne wanda yake mai girma dare ne wanda yake mai haske ma ya Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan bazara ta zo to ya kan shiga a daki tashin Ka'aba kenan a daren juma'a to wato daki kwana ake nufi in lokacin bazara ne sanda ake zafi to daren juma'a baki Allah yakan fito yakan shiga daki a lokacin da ake sanyi lokacin da ake sanyi za a shitau shitau shine bazara shine sanyi ko shita na shine me to sai to hunturu shine shitau shi kuma saifu shine bazara shine zafi bazara ne zafi ko kuwa ne zafi ya ce in kalmar mu Hausa sun bacewa shitau dai ma'anar sanyi saifu kuma ma'anar zafi idan lokacin sanyi ne ma ya Allah ya shiga daki a daren juma'a kamar da kuma lokacin zafi ne to yakan fito a daren juma'a ya kwana a waje sallallahu alaihi wasallam Malla Azizi ya faɗa zahirin wannan magana shine abin da mutane suka al'adance shi na daga shigar su gidan daji a lokacin sanyi su kuma fito a lokacin zafi don shan iska shi ma yake Allah ko a lokacin zafin baya fitowa sai in adaran juma'a ne alhamdulillah amin أمانا من الأهوان يا غير راهمي بظلي صعالي يا طبيبي واشي من النيران يا غير راهمي وسلمي على المختار من آل هاشم شبي ولا يوما إذا أمرهم شقا Allah ya jigamu Allah ya jigan iyayenmu sai iyayenmu da malamu da musulmi da yan uwanmu Allah ya samu ruwan duniya lafiya malamu Allah ya saka masa alheri ya malamu saka masa alheri abin da zamu iya ba Allah ya mana da abin da ya gare mu Allah ya mana maganin sa Allah ya mana arziki ya rayuwa albaraka sai na rasulullahi kowa da irin bukatun kasan sana alheri ubangiji biya wanda suke neman aure Allah ya ba su masa albaraka wanda suke da shi Allah ba da yadda za a rike kananan yara da mu da su baki da Allah san su da mu cikin albaraka da alheri Allah ya dora mu akan tafarki nagari masu neman jaraba ubangiji huwa ce musu wanda suke neman aiki Allah ya ba su wanda suke da ayyukan yi Allah ya ba su tarakki a cikin sa abaka bismillahir rahmanir rahim اللهم بارك فيكم منا حقنا شرما وحمنا وارضي ما لك من الكتاب والسنه صوفنا وان ترى عنا غفر اللهم لنا ولدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين وسلم على رحمهم ولا مواتي وصايبنا بينهم بالخير تبقى في رحمهم وانت خير الراحمين اللهم ايما نافعه ورزقا واسعه وبركه مستمره وولد في خدمه الله طويلا في صحه وعافيه ونعم الله وافيه اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق من لا نور إلا نوره ولا مدد إلا مدده ولا وجد إلا وجده وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله فمن تعرفنا بها إياه بسير الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فينا فيكم.